sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai baba ya ku makiri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri da daren yau Juma'a 14 ga watan October shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa wata babbar kotun tarayya a birnin Yola ta dakatar da Sanata Aishatu Bidani a matsayin yar takarar gwamna ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa. Kana gwamnatin jihar Niger kuma tana kokarin sake tsugunar da wasu al'ummomi da rikicin ikon mallakar fili ya tarwatsa su a karamar hukumar Makwa. Kamar kowanne daren Juma'a, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar Kamaru ke yi da wasu hukumomin kasashen waje akan raba gidajen sauro a wannan lokacin damina wanda Muhammad Awal Garba ya haɗa mana. Akwai kuma labaran wasanni daga ƙasar ta Kamaru. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Sojojin ƙasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da 600 daga hannun dakaran Russia a cikin watan da ya gabata, a cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Russia ta mamaye na dan lokaci, yayin da sojojin Russia ke ci gaba da kai harhare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv, inda a watan da ya gabata sojojin Ukraine suka kutsa wuraren da dakaran Russia suke, sannan suka sake kwato ƙauyuka 75 a yankin Kherson mai matukar mahimmanci, a cewar ma'aikatar. Bayan haka ma'aikatar ta ce an sake kwato wurare 43 a yankin Donetsk, sai kuma wasu guda 7 a yankin Luhansk. Yankunan Ukraine da aka enter sun karu sosai, a cewar ma'aikatar, a wata sanarwa da ta fada a shafinta na yanar gizo. Sai dai babu wata kafa mai zaman kanta da ta tabbatar da rahoton. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pil, babban hafsan hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokada. Haka kuma Koriya ta Arewa ta harba makaman atileri kusan 170 a cewar jami'an Koriya ta Kudu, kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin Koriya. Babban sakataren majalisar ministocin kasar Japan Hirokazu Matsuno ya ce harba makaman na yau Juma'a da shawagin wani jirgin saman yaki a kusa da kan iyakar kasar Koriya ta Kudu sun kara zafafa zaman tankiya da gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan suka haddasa. Kwamitin tsaron kasar Koriya ta Kudu ya yi Allah wadai da takalar da Koriya ta Arewa ke yi. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daruruwan masu hankoran kare haƙoƙin bil'adama da 'yan jarida da wakilan ƙungiyoyin farar hula sun gudanar da zanga-zanga a birnin Bishkek domin nuna goyon bayan su ga kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu. Bayan wata zanga-zanga da aka yi a gaban ofishin yaɗa labaran RFERL na ƙasar Kyrgyzstan da ke barazana ga 'yancin kafafen yaɗa labarai. Masu zanga-zangar sun tattara a kusa da tashar jirgin ƙasa ta Bishkek a yau Juma'a, inda suka yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin ƙasar da ke tsakiyar birnin. Suna nanata faɗin 'yancin faɗin albarkacin baki. Kwana ɗaya kafin nan, kimanin mutane 40 waɗanda galibinsu suka rufe fuskokinsu kuma suka ƙi yarda a ɗauki bidiyonsu sun yi zanga-zanga a gaban ofishin RFERL da ke birnin Bishkek, suna nema a rufe shi da kuma wasu kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu guda biyu na Club da Cactus. Bayan haka sun kuma buƙaci a taƙaita ayyukan ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar, suna bayyana kafafen yaɗa labaran a matsayin maƙiyan jama'a. Shugaban ƙungiyar masu zanga-zangar Elimbek Israilov ya yi barazanar ƙona ofishin RFERL. Aƙalla yara 8 suka mutu a jiya Alhamis a ƙasar Cambodia a lokacin da wani ƙaramin jirgin ruwa da suke ciki ya kife a kogin Mekong da ke kudu maso gabashin birnin Phnom Penh. Jami'ai sun ce an ceto mutane 4, yara 2 da ma'aikatan jirgin guda 2. yaran suna a tsakanin shekaru 12 zuwa 15 ne. Har yanzu a yau Juma'a ba a ga akalla dalibai biyu ba. Kamfanin dillancin labaran kasar Faransa na AP ya bayar da rahoton cewa jirgin ruwan na kan hanyar kai daliban gida ne bayan da suka gama daukar darasin Turanci. An kwantar da mai jirgin da ma'aikatan jirgin a asibiti a cewar AP, kuma za su fuskanci tuhuma. Hatsarin jirgin ruwa dai ya zama ruwan dare a kudu maso gabashin nahiyar Asiya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Wata babbar kotun tarayya a jihar Adamawa ta dakatar da yar takarar gwamnati ta jam'iyyar APC a jihar Adamawa, Sanata Aishatu Binani, ta kuma bada umarnin cewa jam'iyyar APC ba za ta shiga zaben gwamnati a jihar ba. Mai shari'a Abdul Aziz Anka shine ya yanke wannan hukuncin a yau Juma'a. Wakilinmu Lado Salisu Muhammad Garba daga Adamawa na da ci gaban rahoton.
Tun a ranar 27 ga watan Mayu da ya gabata ne aka fara gudanar da zabukan fidda gwani a Najeriya, inda aka fara gudanar da zabukan fidda gwanin a jihar Adamawa, zaben da ba a samu kammala shi ba har ya kai ga ranar 28. Sanata Aishatu Dairu Ahmed Binani ta yi wa waɗanda suka shiga takarar da su mummunar kaye da ƙuri'u 430, kamar da yadda malamin zaben ya shaida lokacin da yake sanar da zaben.
Sanata Aisha Dairu Ahmed caught 434. Binani is declared the winner of this battle.
Kamala zaben ce da wuya sai Malam Nuhu Ribado bayan wasu ƴan kwanaki ya nausa a kotu yana kalubalantan zaben akan cewar an yi aringizin ƙuri'u guda biyu sun hau a cikin yawan lissafin waɗanda aka tantance da kuma waɗanda suka kada ƙuri'u, don haka yana buƙatan kotu da ta karbe ta bashi ko kuma a rusa zaben. Inda kuwa mai shari'a Abdul Aziz Anka ya fara gudanar da jawabai masu dama, sai ko shiru ya gudana a ɗakin kotun ana sauraron mai shari'ar. Daga bisani kuwa ya yanke hukunci akan cewar jam'iyyar APC bata da dan takarar gwamnati a tutar jam'iyyar, da shi Malam Nuhu Ribado wadda ya shigar da karar, da kuma ita injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda ake kara. Dukansu dai kotu ta ce ba za su samu damar take takarar neman kujerar gwamnati a wannan jam'iyyar ba. Daga bisani mai shari'a Abdul Aziz Anka yace wanda bai gamsu ba zai iya dauka kara, to ko menene ma bangaren waɗanda ake kara da wanda ya shigar da kara za su ce akan wannan batu? Nan take kuwa ne nasarar tattaunawa da Barista Suleiman Abdu wadda ke zama lauyan jam'iyyar APC. Nayi masa tambaya ko ya suka ji da wannan hukunci?
Ganin wannan hukuncin yayi tsanani, amma kuma ba ni da daman fadin wani abu a yanzu, dan dole ne in koma gurin waɗanda suka sani wannan aikin mazanna tare da su sai mu san abin da za mu.
Ita ma dai anata bangaren wanda ake kara, injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani ta bakin lauyan kwararren lauya San Sam Tony.
The next plank of this judgment is that APC cannot fill the candidate at the election. Definitely we will appeal the judgment. There's no doubt about it. So it will enrich our jurisprudence.
Anan San Sam Tony ne yake bayani wadda yace lallai za su dauka kara, domin kuwa a wannan shari'ar an yadda da wasu bayanai wadanda suka riga suka gudana tsakani, amma dai wannan hukunci yayi tsauri sosai. Lallai ilahin za su je su dauka kara, dan ya koma zai tattauna da ita wadda ta aiko shi domin ya tsaya a madadinta. Su ma dai al'umma mazauna jihar Adamawa, wasu daga cikinsu sun ji daɗi, wasu ko daga cikinsu sun ga akasin hakan. Muhammad Fawaz dan Adalan Jimeta wadda yace
kaga wannan abu har ga Allah abun bakin ciki ne, kuma abun Allah wadare, har ga Allah ba guji daɗi ba, kwarai da gaske mun yi bakin ciki kwarai da gaske da wannan hukunci da kotu ta yanki.
Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado da wannan rahoton. Idan muka leka jihar Niger Najeriya kuma, har yanzu gwamnatin jihar na ci gaba da kokarin sake tsugunar da al'ummomin garin Kpata Kacha da ke yankin karamin hukumar Makwa da suka tarwatse sakamakon wani rikicin mallakar fili tun a shekarar 2018. Ga dai Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana.
Rikicin dai ya barke ne a tsakanin mutanen garin Kacha, wato headquarter karamar hukumar Kacha a wancan lokaci al'amarin da yayi sanadiyar rasa rayuka da dama da kuma kona daruruwan gidaje da ma dukiya mai dimbin yawa da yasa har ya zuwa wannan lokaci mutanen Fata Kacha ke talwatsi a wasu garuruwa na daban a fadin jihar Niger. Garin na Fata Kacha dai yayi suna sosai wajen hada-hadar kasuwancin kifi kasancewarsa a bakin kogin Kwara. Sannan ya shahara wajen kasuwancin katako da kuma hada-hadar noman shinkafa baya ga hanyar jirgin ƙasa da ta ratsa garin. A ranar Alhamis din nan da ta gabata ne dai gwamnatin jihar Niger ta share tsawon wuni tana tattaunawa da shugabannin ɓangarorin guda biyu da nufin sasanta tsakaninsu. Alhaji Ahmad Ibrahim Matani shine sakataren gwamnatin jihar Niger ya ce akwai alamun haske a cikin wannan zama na jiya Alhamis.
Zaman mu an kusa kaiwa ƙarshe kuma abubuwan da aka tattauna abubuwa ne wanda yake dama kowa yana da nashi aqidan da ya rike mutanen Kacha su abinda suke so shine mutanen Fata Kacha su yi mubai'a su kawo kansu cewa suna karkashin sheshi na Kacha ne. Wannan ba samu matsala kowa ya da wannan.
Alhaji Tijjani Indaliman Kacha shine sakataren sarkin Kacha da ake kira Sheshi Kacha ya ce suna godiya ga Allah akan wannan rana ta zaman sulhun.
Mun gode ma Allah kuma mun gamsu da zaman tsakanin Kacha da Fata Kacha. Mu uwa ɗaya uba ɗaya ne. Allah ya zo ya kawo wannan matsalan. Gwamnati ta damu kwarai, mu ma mun damu kwarai, ba wanda zai so ya ga ɗan uwansa yana shan wuya. An kira mu na sasanta mu su koma kuma mun ce in Allah ya yarda zamu je mu mai da sako a gida cikin sati biyu. Allah ya yarda zamu bo kuma mu gaya musu yadda muka yi a gida in Allah ya yarda.
Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Indanusa Hassan shine ya wakilci mutanen Fata Kacha a wannan zama. Ya ce sun yarda da yarjejeniyar zaman lafiya da aka shimfiɗa a wannan zama.
Kowane community yake so ya zauna, in ba zaman lafiya ba community din nan.
To daga lokacin da wannan abu ya faru zuwa yanzu wani hali mutanen ku suke?
Wai suna cikin wani mummuna hali, dan yanzu suna yan su ma ba su samu yi. Wanda ma suke yin koyawa ba su samu zuwa wurin nan. Yanzu kuma gunda suke tsayawa kamar wanda suka zo kamar gudu ijira ne.
A yanzu dai bayan makonni biyu nan gaba ana sa ran za a kai ƙarshen wannan zama na zulumi a tsakanin waɗannan al'ummomi guda biyu da tarihi ya nuna cewa sun share sama da shekaru 200 suna zaman tare a cikin aminci da juna. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan wakar.
Kama khan la harika, mina rasil. subu abadan mat nakar leka ma badal subu
abadan. Yanzu ko lokaci ne da zamu kawo muku rahoto na musamman akan wani shirin haɗin gwiwa da hukumar kiwon lafiyar ƙasar Kamaru ke yi da wasu hukumomin ƙasashen waje akan raba gidan sauro a wannan lokacin damina, wanda Muhammad Awal Garba ya haɗa mana.
Hukumar lafiya a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma ƙungiyar UNS ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani jadawali na rabon gidajen sauro ga al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru kyauta kasancewar irin yanayi da ake fama da shi na damuna da ma yadda cizon sauro yake lahanta ɗan adam. Shugaban hukumar rabon gidan saurin dai da ma yi ma al'umma allurar rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru na manyan cutuka da kuma ƙananan cutuka, Baba Mustapha ya yi mini ƙarin haske kan yadda al'umman suke takuruwa wajen karɓar sanyin ga abin da ya ce.
To, ina ga muku cewa yau gashi nan kwancan bayan mu yi na rigakafi na su kolera da na bakon doro na yara, to yanzu gashi nan kuma mun tuna da al'ummarmu muna muraba musu gidan sauro domin kawo kusan cewa zazzabin da yake zuwan nan in sauro cije ka mugun zazzabi yake baka cita gina muke raba muku gidan sauro domin ya kare muku wannan zazzabin din da cizon sauro.
To, a wannan gidan sauron wata kungiya ce ta ba?
Wannan kuma kasan duk kun san kungiyar da suke bayarwa, kungiyar zaman lafiya na zaman lafiya na duniya.
Kungiyar lafiya ta duniya ko?
Ta duniya, OMS.
Da kuma UNICEF.
Da kuma UNICEF duk su ne masu rabawa, su ba mu cewa mu taimaki al'ummarmu.
To, mutane suna karɓa kuwa?
Mutane ma gudu ma suke su karɓa, gudu suke su karɓa. Ko mu shige mutum ma waɗansu ma bimu wasu ke a baya cewa don Allah ku ba mu, mun ce ba mu zo gidanku ba, mun zo gidanku za mu ba ku, kuma ba mu kowa.
To, na ganka da mutane da yawa kuna ta aiki nan, to yanzu wannan aikin da kuke yi?
Yanzu wannan aikin da muke yi lissafin da muke nan nawa muka bayar, nawa ne suka karba, gidaje nawa ne suka samu, wannan da nawa ne ba su samu ba, kuma wannan da kuma ba su a gidansu, duk wannan lissafin da muke yi. Hakan nan kafin dai a gama duk za mu ba su wannan lissafin da muke yi.
To, wane kira za ka yi wa al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar Kamaru baki
ɗaya? Ina kiran al'umma da kuma sauran jama'a na ƙasar Kamaru gaba ɗaya don Allah su ɗauka, babu wani matsala ciki, su ɗauka ba wani matsala ciki, abu ne mai kyau ne, na tsoro ne, na lafiya ne, domin lafiyan jikinka ya fi komai. Ba lafiyan jikinka ba za ka ji daɗi aiki ba. Madalla, madalla, madalla.
Alhaji Jibrin Malam Hamza shi kuma shugaban shiyoyi uku ne na ƙasar Jamhuriyar Kamaru kan rabon gidajen sauro da kuma yi wa al'umma allurar rigakafi a jihar Bijara, jihar Kudu maso yammacin ƙasar Jamhuriyar Kamaru da kuma jihar Arewa maso yammacin ƙasar ta Kamaru, shi ma ga abin da ya labarta ne.
Ga ka kuna ta raba gidan sauro a ƙasar Kamaru, ya kake ganin wannan rabon gidan sauron mutane na halatta ko kuma na yadda su karɓi wannan gidan sauron da kuma allurar rigakafin da kuke kai mutanen nan?
Mutane suna yadda har sun zuge kiran yara ma a zo a ba su gidan sauro. A halin kuma da suna tsamman ba za a ba su ba, amma yanzu su da kansu suke neman ma inda gidan sauro yake suna kiran yara, don Allah ku zo ku ba mu sauro gidan sauro, saboda cuka ta yi yawa, sauro yana cizon yara da manya, yana sa cutattaki da yawa. Yanzu su suke bukatu ma a ringa ba su ba tare da cewon an bi su ba, masu suke biyo masu bayarwa ne daga sun ga wucewansu ne, don Allah ku zo ku ba ni nima, ina da damuwa saboda sauro na cizon mi ya'ya da ni kaina a gida.
To, wani shawara za ka ba wa su al'umma waɗanda kake jagoranta musamman wajen rabon wannan gidan sauro?
To, al'umma ina daɗa musu godiya da suna karɓan gidan sauron, saboda cutattakin nan ya ragu, shi yasa nake musu matuƙan godiya ga baki ɗayansu da karɓa da suka yi na shi wannan gidan sauro, saboda rage cutattaki da yake damun mutane a Kamaru da duniyan gabaki daya.
Wata mata mai yaya bakwai mun yi tsitsi da ita a lokacin da ake rabon gidajen sauro mai suna Halimatu Sabiya ga abin da ita mata ce.
Ni ce Halimatu, muna godewa da musiken da gidan sauron da aka rarraba mana nan. domin yana taimaka mana saboda sauro yayi yawa, yara na ta zazzabi. Mun gode da suka zo suka babba.
To ya a yankin nawa haka kuma guda nawa kika samu?
Ya'ya na bakwai na samu kuma guda hudu.
To shin guda hudu nan zai iya yi muku ku duka, za ku iya amfani da su?
Za mu iya kam. Mun gode, ina
godiya. Yanzu wani kila za ki yi wa gwamnati na kan wannan rabon gidan sauron da aka da ake yi?
To muna gode ma gwamnati da kulawan da yake bamu, saboda irin abubuwa, kulawa akan abubuwa hakan nan. Domin gaskiya sauro yayi yawa, kuma yana ba mu ƴaƴanmu ciwo, mu ma kanmu ba kuin da zamu ci, sai dai godiya.
Daya daga cikin likitocin da suke wa al'umma bayani domin wayan su da kai na karban gidajen sauron da kuma yin amfani da shi, ita ma ta yi mana ƙarin da suke kamar haka.
Malama Kaftin Ali, gashi kina cikin masu wayarwa mutane da kai akan labar wannan gidan sauro da kuke yi, shin ya kuke ya ake karban ku, ko kuma ya kike ganin wannan wayarwar kai yana mutane na karba?
Wallahi mutane na karba. To wannan gidan sauro muna rabarwa ne paske a dokta akwai kan palu da yawa, kayayi yawa sosai wallahi. To muna zuwa bayarwa gida-gida daga Wittertal har sai zai muke tsaye da rabo.
Yau kwana nawa kenan kuna wannan?
Yau kwana na hudu kenan.
Kwanaki hudu kenan. To yanzu mutane suna karban wannan gidan sauro da kyau domin su amfani da shi?
Wallahi mutane suna karba sosai, suna ma plan din kansu. Sauro yayi musu yawa, zazzabi duka da wannan, shine muke ce musu to kashi mun zo mun kawo muku har gida kuma banza ne.
To bayan cewa kuna ba mutane kyauta, yaya za a yi amfani da wannan gidan sauro?
To wannan gidan sauro kamun a yi amfani da shi, za a fara sa shi a cikin inuwa, domin ba a sawa a cikin rana. Bayan an sa shi a cikin inuwa, zai yi yini guda, washe gari a wanke shi da sabulu, ba a wanke shi da detergent, da sabulu ake wankewa. Bayan kuma an wanke shi, ana saka shi tujo a inuwa, wato ba a sanya shi a cikin rana.
To yanzu mutane da dama a kamar sun amince da duk wani abin da kuke yi?
To a wani fannin rabon da muke yi da gwamnati take turo mu, wani kan ba su yarda gaskiya. Mun samu matsala da yawa a nan kuliran nan, waɗansu da yawa sun ƙi ɗauka. To har mun kusa ƙare ma kamfani, tukuna suke tambayar mu don Allah, suna so. Mun ce musu gashi mun kawo muku banza ne, amma kuna ƙi. Mu yanzu kam babu kuma kamfani ɗin ya riga ya ƙare. To mun samu difficulty da yawa kam akan wannan.
To bayan matsalolin da kike da ku da kuka samu, shin wani ƙungiyoyi ne suka ɗauke ku wannan aiki? Kuke wannan raba wa mutane wannan gidan sauro, ƙungiyoyin lafiya ne na duniya?
Ƙungiyoyin lafiya ne na duniya.
Na hali da ƙasan Kamaru? To malala, wani kira za ki wa ƴan uwa wajen yarda da karɓar irin wannan ayyuka a koda yaushe?
To ina kira wa ƴan uwana da baki ɗaya da iyaye, wato kasu zamanto a cikin ignorance, domin da yawan iyaye na a cikin ignorance, suna gani wato kamar dai abubuwan da muke kawo musu an zo kashe su ne, kuma ba haka bane. Domin da yawa suna plan da su, gwamnati ba ta komai, ba ta hakan nan. To in an zo cikin doctor akwai ka da yawa, kuma a cikin Kamaru nan da yawan su vaccine da abubuwa banza ne. Kaga kasan Gabon dole ka zaka biya vaccine, wani vaccine ma she an ce maka sai kan a Swahili ne. To a Kamaru nan kuma banza ne, amma ignorance wato yayi ma
jahilci ba,
yayi ma mutane yawa ba su yarda, wallahi ba su yarda. Wani gidan ma an dike kaga wato su ta gudu da yaran su kuzo ta pingani, wannan ignorance ne. Kuma man maganin da muke bayarwa shine tujo a dokta, paske ko doktoci ma su ma ba su fabikin magani, minister de la sante ne suke yin wannan sungulla. To combien de fois su ba su fabikin, mu ya mu fabikin magani, mu ma zuwa muke muna aiki, muna zuwa porta porta muna bayarwa. To ana hada mu da anna, domin akwai angon da za a je musulmai,
wanda ba musulmai ba,
wala wanda ba musulmai ba, ana hada mu da su domin mu yi musu explain su gane don wani gida zaka zo ba su jin France she dai an hada yanzu da mu ana dan daukan mu musulman nan muna gaya musu muna musu explain da yare don su gane
a sani da an yazo a kasar jahuriyar kamar gaskiya sai sama da mutum miliyan 4.63 ne dai yanzu haka wanda su ba karbi sanjan da mun amfani da shi saboda kar su da yansu su kamu da wannan cutar na azabin cizon sauro
to madalla a gaishe ka sai dai kakai nisa saboda za ka kawo mana labaran wasanni a don haka bismillah
wasanni a takaice
manyan kulob din kasar jamhuriyar kamar guda kutanta garin garwa da kuma kulob din bambutus ta garin buda su ne suka buga gasar daukan kofin kalubale na kasar jamhuriyar kamar an buga wasan ne a birnin yawunde a filin wasa na amadu aliyu mai daukan yan kallo mutum 80 bayan an fafata a tsakanin kulob din guda biyu ne kutance ta samu nasara da shi daya da nema ita kulob din bambutus bata jefa kokolo guda daya a lagar takwarata kwaton ta birnin garwa ba an tashi wasan kwaton ce ta yi nasarar daukan kofin kalo na 7 kenan da take daukan kofin na kalubale a kasar kamaru za mu jefa idanu a gasar champion league na zakarun turai club din barcelona takara da takwarata inter milan anda kowane su ya ci balabalai guda uku an tashi wasan 3-3 sai kuma club din PSG da club din Benfica su ma nan sun tashi kunnen doki 1-1 an gaba tsakanin Sporting da kuma club din Olympique de Marseille ta kasar Faransa anda club din Marseille ta Faransa ta wasa balabalai guda biyu a lagar Sporting din ita kuma Sporting din bata jefa ko kwallo daya a lagar takwarata ba sai Victoria Fizen da Bayern club din Bayern na kasan Jamus shine ya samu nasara da ci 3 da nema anda club din ta Victoria ita kuma ta jefa balabalai guda biyu a lagar ta Bayern sai kuma club din Liverpool anda ta zuba balabalai guda 7 a lagar takwarata na Glasgow Rangers ita kuma Rangers ta jefa kwallo daya tilo a lagar Liverpool alai kenan daga cikin abin da muka dauko muku na bangaren wasan zakarun turai Muhammad Awal Garba mudiyar Amurka daga kasar Kamaru.
To da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice.
Sojojin kasar Ukraine sun sake kwato wurare sama da 600 daga hannun dakarun Russia a cikin watan da ya gabata a cewar ma'aikatar sa ido kan yankunan da Russia ta mamaye na dan lokaci. Yayin da sojojin Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a garuruwan Ukraine da dama inda suke kashe farar hula da yawa. An kuma kwato wasu wurare 502 a yankin arewa maso gabashin Kharkiv inda a watan da ya gabata sojojin Ukraine suka kutsa wuraren da dakaran Rasha suke sannan suka sake kwato kauyuka 75 a yankin Kherson mai matukar muhimmanci a cewar ma'aikatar. Koriya ta arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin gajeren zango. Jami'an Koriya ta Kudu da Japan sun ce a yau Juma'a aka harba makaman zuwa cikin teku a gabar tekun gabashin Koriya ta Arewa. Kang Ho-pil, babban hafsoshin sojan Koriya ta Kudu, ya ce sojojin kasar sun yi gargadi mai karfi suna neman Koriya ta Arewa ta daina irin waɗannan gwaje-gwajen na tsokana. Haka kuma Koriya ta Arewa ta harba makaman artillery kusan 170 a cewar jami'an Koriya ta Kudu. Kuma albarusan sun fada a cikin yankin tekun da ba a ayyukan soja bisa ga wata yarjejeniya da aka kulla a shekarar 2018 da nufin rage tankiya a mashigin Koriya.
To masu sauraro da haka dai kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umurni da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yakub Makeri da mai gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Salamu alaikum.